يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka dan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wanda ya kunshi sirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan majalisi shine na 79 a wannan yammaci na juma'a 18 ga watan Jumadal Akhira hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 20 ga watan 12 shekara ta 2024 idan ba a mance ba muna karatu ne dangane da misalai na mutanen da aka cutar sakamakon karɓar musulunci a farko-farkon musulunci bayan cutarwar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda zuwa da wannan addini na musulunci wanda yake kira zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki da bauta da barin bautan duk wani wanda ba shi ba to cutarwar bata tsaya iyakan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta wuce har zuwa kan waɗanda suka karbi musulunci daga gurinsa to a majalisin da ya gabata da wanda ya gabace shi mun ga misalai na irin mutanen da aka cutar da kuma kalar cutarwar da aka musu saboda rauninsu to a yau insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya na misalai da mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yake kawowa dangane da irin mutanen da aka cutar sakamakon karɓar wannan addini na musulunci yace wa mimman uziya fillahi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu har ila yau daga cikin waɗanda aka cutar saboda Allah akan tafarkin Allah dan rungumar addinin Allah dan cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah akwai Abu Bakr Siddiq Allah yarda da shi Abu Bakr kamar yadda muka sani wannan shine na hannun daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai na ahlus sunna wal jamaa ba su yi sabani ba kan cewar a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya kai sayyidina Abu Bakar matsayi da falala a gurin manzon Allah da ma gurin Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah ya ce law kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila a cikin al'umma ta da zan riki ba dadi shine masoyi na karshe yace to da Abu Bakar zan rika a matsayin badadi na an tambaye shi ayyun nasi ahabbu ilaik cikin mutane wa kafi so yace Aisha mai tambayar yace minar rijali ba daga cikin mata nake nufi ba ina nufin daga cikin maza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abuha kaga wannan yana nuna mana matsayin wannan sahabi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda Allah ya kira shi da abokin manzansa cikin alqur'ani illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Allah madaukakin sarki yace in ba ku taimake shi ba to fa Allah ya taimake shi a yayin da kafirai suka fidda shi daga garin sa wato garin Makka. Thaniyatnaini yana nabiyun mutum biyu idh huma fil ghari yayin da suka kasance cikin kogo na dutse ba su kubuta daga cutarwar mushrikai ba waya isa ya bugi kirji yace shi kan ba yadda suka iya da shi ko kuma ba su isa su cutar da shi ba kafirai in har sun cutar da mutum irin wannan ne matsayi gurin Allah subhanahu wataala da kuma gurin manzansa ba wanda yafi karfin su cutar da shi. Yace walam mashtadda alaihi al'adha yayin da cutarwa da tsangwama suka tsananta wa sayyidina Abu Bakar Allah yarda da shi ajma'a amrahu 'ala al-hijrati min Makkah ila jihati al-Habasha anan sai yayi azama da yayi hijira daga garin Makkah zuwa yankin Habasha. Zamu zo mu gababi nan gaba ba da dadewa ba nan kusa hijirar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi zuwa ga Habasha akwai babi zai zo nan gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu umurni su bar garin Makka su tafi Habasha da ya ga yadda cutarwar ta yi tsanani na mutan Makka kullun karuwa take yi ga wanda suka shiga musulunci. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu umurni su bar Makka su tafi Habasha tare da cewar Habashan ma fa ba garin musulmai bane sai dai bambancinta da Makka a can sarkin can adili ne duk da ba musulmi bane amma adili ne baya bari a cutar da wani a yankin sa. To anan sayyidina Abu Bakar lokacin da cutarwar ya ga ta tsananta sai yayi azaman yin hijira daga Makka zuwa yankin Habasha. Fa kharaja hatta ata barkal ghimat sai ya fita daga garin Makka har ya zo wani guri da ake kiransa barkul ghimat. Barkul ghimat malamai waɗanda suka yi kokarin fito mana da inda wannan guri yake suka ce guri ne wanda tsakanin sa da Makka a wancan lokaci tafiya ce ta kwana biyar, tafiya ce wacce take ta kwanaki biyar saboda su suna lissafa ratan tafiya ne da kwanaki dube da cewar tafiyar tasu suna yi ne akan dabbobi ko kuma da kafafunsu. To sai a lissafa a ga yanzu in zan tashi daga guri kaza zuwa guri kaza kwanaki nawa zai ɗebe ni. To ta haka ake gane rata tsakanin guri kaza da guri kaza. To wannan barkil ghimat din guri ne wanda tsakaninsa da Makka tafiya ne na tsawon kwanaki biyar wanda za a iya kaddara shi da kilomita 100 da wani abu domin tsakanin garin Makka da garin Madina tafiya ce ta kwana 12 shi kuma kilomita 420 ne. To kaga wannan tafiyar da zai zama na kwanaki 6 shine zai zama kilomita 200 da ɗan kai. To idan kuma ya zama tafiyar kwanaki 5 ne kaga kilomita 100 da ɗan kai misali a ce 160 ko 70 hakan nan. To sai zamanto za a iya kaddara ratan da ke tsakanin garin Makka da barkul ghimat tafiyar da bai gaza na kilomita 160 zuwa 70 ba. To kaga kenan yayi tafiya mai tsayi tunda tafiyar da aka yi na kilomita 160 da wani abu ai yana da tsayi tunda daga nan zuwa Bauchi mukaddara kamar daga nan zuwa Bauchi ai ba zai gaza haka ba. daga nan zuwa bauchi ba zai gaza 160 ba ko zuwa da 70 ya kai 200 hadda 50 na'am no daga nan zuwa dara zo 100 ne kuma dara to kaga alisafin da ake daga kari zuwa bauchi 135 ne daga misau kuma zuwa nan azare kilometer 49 ne tsakanin kari da misau kilometer 15 ya cika 200 ko 200 cici kilometer 200 to kamar dai ka ce mutun ya tashi daga azare ya je kamar soro hakan nan ko to irin wannan tafiyar sayyidina abubakar duk da cewa wanda yake wani guri daban kuma yake bibiya karatun mu abun ba zai fito masa ba to amma dan aka ce kilometer 160 70 a ko ina kake zaka iya kaddara shi a ko ina kake mu kuma nan zamu iya kaddara da inda muka sani shine kamar ka tashi daga azare ka je soro wannan to shine kwatankwacin tafiyar da sayyidina abubakar yayi lokacin da ya fita daga makka saboda yayi hijira ya bar makkan ya koma yankin habasha saboda tsangwamarsa da aka yi ta bangaren ibadarsa fa kharaja hatta ata barkal ghimat sayyidina abubakar ya fita har ya isa wannan guri da ake kiransa barkal ghimat din nan yana da ambato a tarihin musulunci wannan guri domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita yakin badar a shekara ta biyu bayan hijirarsa daga makka zuwa madina a farkon fitar manzon Allah daga madina bai fita da niyyar yaki ba ya fita ne da niyyar ya je ya cimma ayari na kasuwancin mutan makka karkashin jagorancin Abu Sufyan wannan niyyar da ita annabi ya fita yasa aka yi shela cikin garin Madina cewa fa ga Abu Sufyan nan ya dawo daga yankin Sham dauke da mamakon dukiya tarin dukiya dindin dukiya na mutan makka ya ci gagarumar riba a fita a je a tsare a kwashi to shine mutum 300 da goma sha wani abu suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da niyyar aje a cimma Abu Sufyan a karbe wannan dukiya da take hannunsa wannan siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka yi ta bayani a baya kar a fahimce ta a baibai annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne a duk fagen da kaje zaka ga Allah ya bashi baiwa da basira bangaren siyasa da gudanarwa Allah ya bashi basirar yadda zai yi ya fiskanci abokan gabansa ya karya musu tattalin arzikinsu ya karya musu karfinsu ya cire musu haibarsu da kwarjininsu to mutan makka abin da suka fi dogaro da shi shine kasuwanci to yanzu sun furnaci annabi shi da sahabbansa a makka sun hana su zama sun hana su sakat sun hana su sake su yi ibada hatta kai su ga suka yi hijira suka dawo madina to a sun dawo madinan ma ba su bar su ba to wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga ya kamata shi ma ya duba ya ga ina ne lakonsu inda zai ci lakonsu to yanzu da ya kalli al'amarin sai ya ga mafi girman abin da mutum ya fi dogaro da shi wajen ƙarfinsa da kwarjininsa shine dukiya Allah ya ce wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman kar ku ba wa wawaye dukiyarku wacce Allah ya sanya rayuwarku ta tsayu a kai kaga dukiya dole rayuwa a kanta take tsayi in yaki za a fita wannan yakin dole ne ana buƙatar dukiya za a buƙaci guziri za a buƙaci makamai sannan za a buƙaci ɗan abin da za a bar wa iyale a samu nitsuwar fita yaƙi har a je a dawo to kaga dole dukiyar nan ana buƙatar ta to idan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karya su ta wannan bangare zai zama ya ci lakon su a bangaren yaki to shi yasa ya kwadaitar da sahabbansa akan a fita a je a riski wannan tawaga ta Abu Sufyan da ta dawo daga garin Sham ta ciyo riba mai yawa ta doshi garin Makka to an fita Abu Sufyan kuma shi mutum ne wanda yake da basira kuma duk inda yake tafiya zaka ga yana yi da lura da kula to jikinsa sai ya bashi kamar ana bibiyar su jikinsa sai bashi ana bibiyar su to shine kashin dabbobin da ke hanyar da yake tafiya sai ya zargi cewar komi aka yi wannan dabbo kashin dabbobin garin Madina to dan ya tabbatar da haka sai sauko daga kan dabbarsa ya dauki kashin ya fasa sai ga ciyawar irin ta yankin Madina ce to anan ya tabbatar cewar tabbas ana bibiyar su to wannan yasa ya canja hanya sannan kuma ya tura kan aike tafi da gudu akan doki ya je sanarwa mutanen Makka cewar dukiyar su tana cikin hatsari dan Muhammadu yana bibiyar ta to annabi kuma ya fito da nufin ya samu ya cin masa ashe ya canja hanya ya bi wata hanya daban har ya isa garin Makka ko ya kusa ga isa garin Makka can kuma Qurayshawa labari ya iske su cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar dukiyar su tana cikin hatsari hankalin su ya tashi saboda matukar wannan dukiya ta su ta salwanta su kan sun kade har buzun su dan an ci su da yaki kashi 50 cikin 100 matukar aka kwace wannan dukiya ta su to wannan yasa suka yi gangami mutum kusan 1,300 suka fito daga garin Makka da nufin su zo dan su ba da kwaba da kariya da tsaro wa dukiyar su da aka dada ita daga yankin Sham wacce take karkashin jagorancin Abu Sufyan to Abu Sufyan bayan ya canja hanya har ya kusa isa garin Makka sai sake tura dan aika na biyu ya je ya shaida wa mutan Makka cewar alhamdulillah dukiyar su ta tsallake ta sha yanzu ma yana dab da shigowa garin Makka dan aika ya isa ya same su wajen Makka har sun yi gangami sun shirya sun yi shirin yaki sun fito dan su je su ba da kariya wa dukiyar su sai ya isar musu da sakon Abu Sufyan to anan sai Abu Jahal ya ce duk da dukiyar ta mu ta tsira sai mu wuce kawai mu tafi Badar dan mu nuna ma sauran kabilun Larabawa cewa mu ba kanwar lasa bace sannan duk wanda ya kwankwasa mu zai gane kuransa mu je mu yi kwanaki uku mu ci nama mu sha giya mu yi waka mu yi kida mu kushe na kushewa mu yabi na yaba yabo da zambo kenan dabi'a ce dama ta Larabawa sai mutum 300 suka ce a su fa ba za su je Badar ba su sun fito ne dama dan su je su ba da kariya wa dukiyar su su kan za su koma Makka sai suka koma Makka wasu daga cikin kabilun Qurayshawa amma mutum 1,000 sai suka yi da'a da biyayya wa Abu Sufya wa Abu Jahal sai aka kama hanyar tafiya Badar annabi ya fito daga garin Madina bai yi nisa ba labari ya iske shi cewa wannan tawaga ta kasuwanci ta Abu Sufyan ta tsira saboda ya canja hanya ya ma kusa shiga Makka sannan kuma ga can Abu Jahal da adadi mai tarin yawa sun fito daga Makka kuma Badar za su je ga aniyar su to anan sai niyyar manzon Allah sai ta canja da mecece niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito dan ya cimma kasuwancin Qurayshawa da aka dawo da ita karkashin jagorancin Abu Sufyan to yanzu Abu Sufyan ya tsallaka ga labari kuma ya iske annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Qurayshawa Makka sun fito za su je Badar annabi sai ga to bai ga ta koma ba dole je ya hadu da su a Badar din nan to yanzu tunda shawari ya canja to sai annabi yake shawartar sahabbansa menene ra'ayinku akan mu karasa Badar gashi can fa Qurayshawa wannan sun fito kuma Badar din suka nufa duk da cewa dukiyar ta su ta tsira amma za su je Badar shin kuna ga mu je mu hadu da su a Badar ai ba ta kashi a ga wane ne matsoraci sai sayyidina Abubakar ya ce mu tafi abun mu je Badar ya Rasulullah Umar ma ya ce mu je Badar Abdullahi ibn Rawaha ya ce mu je Badar Annabi ya ce jama'a ku yi magana mana menene ra'ayinku to sai ɗaya daga cikin mutan Madina al-Ansar Al-Miqdad ibn al-Aswad ya ce ya Rasulullah na gane da mu kake ma'ana da mu mutan Madina saboda wanda suke ce masa mu je din duka ƴan Makka ne wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina su Abubakar su Umar da makamantan su to shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya ji ra'ayin mutan Madina shi yasa yake ta tambaya duk da an ce masa mu je amma bai daddara ba yana ta tambaya to sai ɗaya daga cikin mutan Madina ya gane me yasa Annabi yake ta nana ta tambayar sa saboda Annabi yana tuno yarjejeniya da yayi da mutan Madina a gurin jifa gabanin yayo hijira daga Makka ya dawo Madina wata irin yarjejeniya yayi da su shine za su ba da kula da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin garin Madina kamar yadda za su ba da kula da kariya wa ƴaƴan su da matan su to yanzu fa wajen Madina ne Badar ai akwai rata tsakanin Badar da Madina to wannan kamar baya daga cikin yarjejeniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka cimma shi da mutan Madina to shi yasa yake so ya ji menene ra'ayin su ma'ana ba zai tirsasa musu ba to shine ɗaya daga cikin su da ake kiransa Al-Miqdad ibn al-Aswad yace ya manzon Allah na fahimci da mu kake mu kuma muna tare da kai duk inda zaka je muna tare da kai ko da barkul ghimad wannan guri da sayyidina Abubakar ya isa ko da can zaka tafi muna tare da kai zamu tafi can kaga daga Madina zuwa barkul ghimad kilomita 200 da wani abu ne kaga yafi rata akan daga Madina zuwa Badar ma'ana gunda zaka je ko da ya kai barkul ghimad muna tare da kai zamu yi kuma yaki tare da kai duk kuma abin da ka bukata zamu to anan manzo Allah ya samu nutsuwa sai ka kada kansa da shi da sahabbansa mutum 313-14 sai suka tafi filin Badar to wannan guri barkul ghimad malamai suka ce yana da ambato a tarihi na musulunci musamman sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa to sayyidina Abubakar ya isa wannan guri da ake kiransa barkul ghimad a hanyarsa ta yin hijira na barin garin Makka zai tafi yankin Habasha falaqiyahu ibnu dazinna sai ibnu dazinna wani mutum da ake kiransa ibnu dazinna dan ad-dazinna shi asalin sunansa inji wasu daga cikin malaman tarihi Rabi'atu ibn Rafi' shine sunansa amma yafi shahara da ibnu dazinna ibnu dazinna dan kabilar Qarra ne Balarabe mazaunin garin Makka to sayyidina Abubakar ya isa barkul ghimad sai ya hadu da ibnu dazinna wa huwa sayyidu qabilatin azimatin shi wannan ibnu dazinna shugaba ne na wata kabila kabila wacce take mai girma cikin kabilun Laraba wacce ake kiranta al-Qaratu kabilar Qarra lokacin da yake cibus da sayyidina Abubakar sai yayi mamaki me kawo Abubakar wannan guri shi ibnu dazinna fa qala sai yace ila aina ya Abubakar ina ka dosa hakan nan kai ka danka kai nisa sosai daga garin Makka martanin da sayyidina Abubakar ya mayar masa fa qala sai yace akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi sayyidina Abubakar yace mutanen mutane na ne suka fidda ni su wane ne mutanen sa Quraishawan Makka tunda shi ma ai ba Quraishi yace su suka fidda ni ba wai sun kore shi bane daga garin Makka a'a sun sabbaba fitansa saboda yadda suke tsangwamar sa yadda suke musguna masa musamman a lokacin da yazo yana sallar sa za su yi ta nuna basa so ai yana damun su yana so ya rudi ƴaƴan su yana so ya rudi matan su saboda haka su ba su yadda ba to wannan da ya masa yawa shine kawai yanke shawari gara ya fita ya bar Makka ya tafi gurin da zai je ya samu yayi ibadar sa a sake karanta alqur'anin sa a sake yi sallar sa a sake ba wai sun kore shi daga Makkan bane ba sun fidda shi daga Makkan bane amma sun hana shi ya samu sake da ƴanci da hurriya na yin ibadar sa kamar kowa tunda su za su je su yi ibada su jikin ɗakin Ka'aba, za su je su yi sujjada a gunki, ba mai tsangwama su, ba mai cewa sun furnace shi, ba mai cewa suna damunsa. Amma shi idan ya zo yana sallah, yana karanta Alƙur'ani, sai su yi ta cewa yana cutar da su, yana damunsu, zai rinjayi matansu, zai rinjayi ‘ya’yansu, da wannan ya masa yawa, kawai sai yanke shawari ya bar garin Makka. To shi ne ma’anar akhrajani qaumi, ba wai sun fidda shi da ƙarfi ba ne, a’a, halayya da suke ta masa, kora da hali da suke ta masa, shi ne ya sanya shi yanke shawari ya fita, yake ga kawai kamar ma sun kore shi. Ka san idan mutum ya je gare ka, in baka so ya zauna, ko baka ce masa wane tafi ba, da irin fiskar da ka karɓe shi zai iya fahimta cewa wane ba so ya zauna. Kamar ka kore shi ya tafi amma ba da baki ba, ba da aiki ba, baka ce masa wane je ka abinka ba, amma irin mu'amalar da ka masa ke nuna cewar kamar baka so ya zauna. To abin da ya faru kenan da Sayyidina Abubakar, ba wai sun fidda shi daga Makkah bane, a'a, abubuwan da suke yi na halayya wanda akwai takuri a ciki da matsi da hana shi sake yayi ibadarsa, wannan yasa yake ga kawai gara ya fita ya bar garin. To shi yasa yace akhrajani qaumi, mutane na ne suka fidda ni da halayyarsu, abin da za su zo da shi na yau daban, na gobe daban, na jibi daban, na musgunawa ko kuma takurawa, musamman a bangaren ibadarsa. Shi dai ba wanda ya isa ya je gare shi da cutarwar da aka yi wa masu rauni na ko duka ko shanyawa a rana, ba wanda zai yi wa Sayyidina Abubakar wannan, saboda ƴan ƙabilarsa ba za su bari ba, ƙabilar Banu Taim ba za su bari ba. Tunda ai akwai lokacin da kusan hakan ya faru a jikin ɗakin Ka'aba, mun karanta a baya inda za a tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana salla a jikin ɗakin Ka'aba, Uqubatu bin Abi Mu'ayd da wasu cikin mushrikai suka zo suka kama mayafinsa suka fisga, aka shake masa wuya. Sayyidina Abubakar ya taho da sauri ya tunkuɗa wanda ya shake masa wuyan, ya kwaci manzon Allah yana cewa ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. In za a tuno mun karanta wannan a baya, shin yanzu za ku kashe bawa da bawan Allah da kawai dan ya ce Ubangiji na shine Allah, za ka kashe mutumin da kawai ya ce Ubangiji na shine Allah? Suka ma Abubakar duka har ya suma saboda wannan abun da yayi. Shine ƴar ƙabilarsa Banu Taim sai ta zo ta ɗauke shi cikin jini, suka je suka ajiye shi a gida, aka yayyafa masa ruwa, sai suka dawo suka shelanta a jikin ɗakin Ka'aba cewa in har Abubakar ya mutu sai sun ɗau fansa. To kaga wanda yake da gata shi ba a garajen cutar da shi, shine wanda yake cikin ƴan ƙabilar Qurayshawa, galibi irin waɗannan ba a cutar da su. In ka ji wanda ake cutarwa bawa ne wanda shi asalinsa ma wani ba Balarabe ba ne, sai kaga ana ta tsangwamansa irin su Bilal, kaga wannan asalinsa ma ba Balarabe ba ne, irin su Suhaibun Rumi, wasu sun ce Balarabe, wasu sun ce ba Balarabe ba ne. To irin waɗannan su aka yi ta cutarwa, irin su Kabbab bin al-Arat, wannan bawa ne, irin su aka yi ta cutarwa, saboda mai babu wata ƙabila da za ta tsaya a bayansu ta ba su kwaba ta ba su kariya. To amma irin su Sayyidina Abubakar ana shakku, ana tsoron a takale su ko a cutar da su, saboda mai ƙabilar su duk da ba ta tare da addinin da suka shiga, amma ba za ta bari a cutar da su ba. Kenan Sayyidina Abubakar da ya ce an fidda shi, ba wai an fidda shi ba ne da cutarwa ta gangan jiki, matsi ne da takuri da suke masa dangane da ibadarsa. To Sayyidina Abubakar da ya haɗu da wannan mutumin Ibn Dazinna, sai yake tambayar Sayyidina Abubakar ina za ka je, sai ya ce mutane na ne suka fidda ni, ma'ana halayyarsu ya sanya na fita. Ya ce fa uridu an asiha fil ard, ina so in tafi gari cikin garuruwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala don in je in bauta masa. Wato yana so tun da garuruwan Allah suna da yawa, ba Makka ba ce kawai garin Allah. Innal ladina tatawaffahumul mala'ikatu ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ملائكة هكذا سقاموا وانده زونا أو كسر مشركي كسر كافري سكا كنت تامسا يفتن دسو أبو بوا ديوان إبادة يكاورة شمسو يتاثيران تدت أبي أنسو دمونا ننها ليسو هرمتوا تزو ترسكيشي ينا تكن ƙabi'a da al'adu na mushrikai, ko mushrikai sun yi rinjaye akan a gare shi. Mala'iku sai su tambaye shi, to me yasa haka? Sai ce aini mai rauni ne a ban ƙasa, cikin garin nan da na rayu mushrikai suna da tacewa, suna da buwaya, kafirai suna da izza, sun hana ni in yi ibada a sake. Sai su ce alam takun ardullahi wasi'a, shin ƙasar Allah ba mai yalwa ba ce? Fatuhajiru fiha, ku yi hijira daga garin kafirai ku koma garin musulmai. Allah ce ulaika ma'awahum jahannamu wa sa'at masira, irin waɗannan mutane makomar su tan jahannama ce, kuma makoma taimun. To sayyidina Abubakar zai tafi gari cikin garuruwan Ubangiji subhanahu wata'ala, tunda garuruwan Allah suna da yawa a ban ƙasa, dan ya samu ya bauta wa Ubangiji a sake, tunda a nan gurin ana takura masa bisa ibadarsa. Faqala ibnu ad-Daghinna, sai ibnu ad-Daghinna ya ce wa sayyidina Abubakar da ya ji bayanin sa, mecece dalili, menene dalilin da zai sa sayyidina Abubakar ya bar garin Makka? Saboda an takura masa a wajen ibadarsa. Zai je wani gari cikin garuruwan Ubangiji ya samu damar yin ibadarsa. To ibnu ad-Daghinna da ya ji wannan dalili da zai sa sayyidina Abubakar ya yi hijira, ya yi ƙaura daga Makka, sai ya ce mithluka ya Aba Bakarin la yuqrat, mutum irin ka ba a fidda shi, ba a fidda shi daga gari irin garin Makka. Me yasa ya faɗa haka? Ga dalilan zai bayyana. Dalilan da yasa ya ce mutum irin sayyidina Abubakar bai cancanci a fidda shi daga Makka ba, kowane irin addini ya runguma, saboda matsayin da yake da shi kar a takura masa. In ji wannan mutumin ibnu ad-Daghinna, kuma kamar yadda aka yi mana bayanin sa, shugaba ne na wata kabila wacce take mai girma cikin kabilun Larabawa. Ka ake nan, dole kalmar sa gurin Qurayshawa za ta zama abar sauraro. Sai ce mutum irin ka Abubakar bai kamata a fidda shi ba. Me dalili? Ya ce innaka tuksibul ma'aduma. Dalilan su ne ga sunan kamar haka, zai lissafo su. Ya ce abu na farko, kaifa mutum ne wanda tuksibul ma'aduma, wanda ba shi da shi kana nemowa ka ba shi, wato kai mai taimako ne, wanda ba su da shi kai mai taimaka musu ne. Fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malamai na hadisi suka yi ma wannan gabar. Fassara ta biyu, tuksibul ma'aduma, abinda babu shi a gurin mutane kai kana zuwa ka nemo ka ba su. Ma'adum, abinda babu shi, abinda babu shi kuma mutane suna da buƙatuwa zuwa gare shi, kai mutum ne mai hoɓɓasa da faɗi tashin ka ga ka nemo wannan abin da mutane ke da buƙatuwa zuwa gare shi, kuma babu shi a hannunsu, ka nemo ka ba su. Kaga fassara guda biyu. Fassara ta farko, kai mai taimaka wanda ba su da shi ne, faƙirai, miskinai, talakawa, kai mai samowa ka taimaka musu ne. Ma'adum a nan gurin wasu sun fassara shi da wanda ba shi da shi, kai mai samowa ka ba shi. Ma'adum fassara ta biyu kuma sun fassara shi da kai mai nemo abin da aka rasa ne cikin mutane, abin da babu shi cikin mutane kuma mutane na da buƙatuwa zuwa gare shi, kai mai nemowa ne ka zo ka ba su. To saboda haka wannan kyakkyawar ɗabi'ar taka ya ci a ce bai kamata, dan wannan kyakkyawar ɗabi'ar taka bai kamata a ce an fidda kai daga Makka ba. Kenan kana da kyakkyawan ɗabi'a da halayya da mutane ke cin gajiyarta, wadda hakan ya kamata ya zamanto ya maka kwaba daga a fidda kai daga Makka. Wato ka ci alfarmar hakan, ka ci albarkacin hakan. Wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu ya ce wa tasilur rahima, kuma kai mutum ne mai sadar da zumunta. Laraba kowa ya san cewa kana sadar da zumunta, kana sadar da zumunta zuwa ga danginka na kusa da na nesa. Shi kuma sadar da zumunta abu ne wanda yake duk wanda yake yin sa Laraba suna ganin shi mutumin kirki ne. Wannan tun gabanin zuwan musulunci kenan. Mai sadar da zumunta a gurinsu nagartaccen mutum. Sadar da zumunta kuma suka ce ta ɓangarori guda uku. Ɓangare na farko, sadar da zumunta da dukiya, wannan shi ne babban. Idan Allah ya hore maka dukiya, to ka sadar da zumunta wa danginka da dukiyar wanda Allah bai hore musu ba. To idan mutum ya zama haka, yana zai zama yana da daraja da kima a cikin idan Laraba. To musulunci kuma da yazo sai ya karfafi wannan bangaren. To ɗabi'a ce ta sayyidina Abubakar dama tun gabanin zuwan musulunci. yana sadarwa danginsa na kusa da na nesa, da ma makwabtansa, da me da dukiyarsa, baya kankame dukiyarsa ta zamanto daga shi sai iyalansa. A'a, danginsa ma suna amfana da dukiyarsa. Dangin ma ba iya na kusa ba, har na nesa, bai takaita ga su ba, har abokai, har makwabta, har abokan hulɗa, duka sun shaida cewa Sayyidina Abubakar dukiyarsa ba tashi bane shi kadansa. Wannan fiska ta farko kenan ta sadar da zumunta. Fiska ta biyu, yin hidima. In hidima ta tashi ta gangan jiki, bayan ta dukiya, to kaiwa danginka na kusa da na nesa, da makwabtanka da abokanka, wannan duk yana babin sadar da zumunta. Duk wanda wani abu zai taso na aiki na gangan jiki, wanda zai zamanto shine wanda Allah ya ba mu wannan ikon aikin, kuma ya rungumi aikin yayi da gangan jikinsa, wannan ana lissafa shi cikin sadar da zumunta. Sannan kuma na uku, ziyartar danginka na kusa da na nesa, sawa'un ziyarta da kafa ko kuma da wasiƙa. Yanzu kaga akwai waya, wani sai kaga ya yi wata uku, wani wata shida, wani shekara ma ba su gaisa da danginsa ba mafi kusa. In misali da ka tashi yanzu ka je, akwai wahala saboda tsadan kuɗin mota, transport, to ai nesa ta zo kusa, ba ga waya nan ba, da za ka kira shi mana, tura masa wasiƙa, ka gaishe shi, nesa ta zo kusa. To Sayyidina Abubakar duk baya sakaci da waɗannan ɓangarori, sawa'un sadar da zumunta ta ɓangaren dukiya, ko kuma sadar da zumunta ta ɓangaren aikin da gangan jiki zai yi, ko sadar da zumunta ta ɓangaren ziyara, wannan ɗabi'arsa ce tun gabanin zuwan musulunci. Kuma da musulunci ya zo sai ya tsora, ya ƙara a kan yadda da yake, saboda musulunci ya ƙarfafi wannan ɓangare ɗin. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhama, ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda kuke roƙon juna da shi, wane dan Allah kai mun kaza, wane dan Allah ka mun kaza, shi ne tasa'aluna bihi, kuke roƙon juna da shi. Wal arhama, sannan kuma ku ji tsoron zumunci, kar ku yanke shi. Kaman Allah ya ce, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wattaqul arhama an taqta'uha. Haka malamai suka ce akwai abin da aka shafi. Ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda in zaka tambayi dan uwanka, zaka tambayi dan uwanka da sunansa, wani dan Allah ka mun kaza, wani dan girman Allah ka bari, wani dan Allah ka zo mana. Kaga tasa'aluna bihi, kuna roƙon junanku da sunansa. Sannan wattaqul arhama an taqta'uha, ku ji tsoron zumunci, kar ku yanke shi. Saboda me? Saboda yanke shi yana da illa, Ubangiji zai iya azabtar da bawan da ya yanke zumunci. To Sayyidina Abubakar da ya kalli wannan a mahanga ta shari'a, da yanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kwadaitar, to sai ƙara a yadda yake. To shine a nan gurin Ibnu Daginna yake ce masa, wa tasilur rahima, daga cikin ɗabi'u da ka siffanta da su, wanda saboda waɗannan ɗabi'un bai cancanci a ce an fidda kai daga Makka ba, kai mutum ne mai sadar da zumunta. Wannan kowa ya sani cikin Larabawa. Sannan siffarsa ta uku ya ce, wa tahmilul kalla. Menene ma'anar wa tahmilul kalla? In an ce alkal shine nauyi, kai mutum ne wanda yake mai ɗaukar nauyin waɗanda suke masu rauni. Duk wani wanda yake da rauni, kai kana ɗaukar nauyinsa. Kaga daga cikin masu rauni akwai talakawa. To Sayyidina Abubakar yakan ɗauki nauyin talakawa, abincinsu, abin shansu, suturarsu, buƙatunsu na yau da kullum. Daga cikin waɗanda suke masu rauni akwai marayu. Sayyidina Abubakar yakan ɗauki nauyinsu, ya ɗauki ɗawainiyarsu. Sannan daga cikin waɗanda suke masu rauni akwai gazazzu, makasassu. Misali ka ce makafi, irin su guragu, a waɗannan kasassu ne ko na kasassu ne. To Sayyidina Abubakar yakan ɗauki nauyin waɗannan mutane. To shi ne ma'anar wa tahmilul kalla, kana ɗaukar nauyin waɗanda suke masu rauni. Allah maɗaukakin sarki yake cewa, wa huwa kallun ala maulahu, shi nauyi ne akan ubangidansa. Kal shine nauyi. To kenan Sayyidina Abubakar yana ɗaukan nauyin waɗanda suka gaza, waɗanda suke masu rauni, waɗanda ba su da me tagaza musu, to sayyidina Abubakar yakan rungumi dawainiyarsu to wannan siffar ta uku kenan da yasa ibnu dagin ne yake ga waɗannan siffofi da yasa fanta da su to bai kamata a fudda shi daga makka ba bai tsaya iya nan ba yace wa tuqrid dhaifa siffar ka ta hudu kai mutun ne wanda yake tarban bako yayi wa bako duk abin da bako yake bukata na farko abincin bako zaka kai mutun ne wanda yake tanadin abinci na musamman wa bako sannan na biyu gurin zaman da bako zai sauka dama bako idan ya sauka guri abubuwa biyu yake bukata na farko abin da zai ci na biyu gurin da zai zauna ko gun da zai kwana in kai wa bako wannan to ka masa komai ka bashi gurin kwana ka bashi abinci to kawo bako komai to duk sanda bako yazo sayyidina Abubakar yakan yi kokarin waɗannan abubuwa guda biyu ya bashi gurin kwana ya bashi abinci to wannan dabi'a ce da sayyidina Abubakar ya shahara da ita a garin Makka kuma kowa ya sani to tunda dabi'a ce wacce ya shahara da ita kuma Larabawa duk wanda ke kula da bako suna daukan sa mutumin kirki ne mai girma to ai dabi'ar sayyidina Abubakar to tunda dabi'ar sa ce kaga ko bai kamata a ce an fudda shi daga garin Makka ba yace wa tu'inu wannan siffar sa ta nawa kenan na'am tabiyar inga siffar sa ta farko yace tuksibul ma'dum wannan siffar sa ta farko kenan kana nemo abun da babu wanda mutane ke bukatar sa ka kawo shi tuksibul ma'dum wasu fassara da wanda ba shi da shi kana nemo aka ba shi wannan siffar sa ta farko kenan siffar sa ta biyu watasilur rahima kuma kana sadar da zumunta siffar sa ta uku watahmilul kalla kuma kana daukan nauyin waɗanda suke kasassu waɗanda suke nakasassu waɗanda suke masu rauni sai siffar sa ta hudu watuqrid dhaifa kana tarban bako ka masa goma ta arziki ka bashi gurin zama ka bashi abinci da duk wani abu da yake bukata sai siffar sa ta biyar yace wa tu'inu ala nawaibil haqqi sannan kuma kana taimakawa bisa abubuwa da suke faruwa masu tsanani amma akan gaskiya kamar ya abubuwa da suke faruwa masu tsanani wani daga cikin malamai sai fassara da mutumin da ya samu kansa cikin tsanani da bala'i kana taimaka masa wajen tsamo shi daga wannan tsanani da bala'i musamman idan ya zamanto zalintar sa akai amma in shi ne azzalimin dan ya samu kansa cikin tsanani sai ka taimaka masa shi yasa yace tu'inu ala nawaibil haqq kana taimakawa a abubuwa da suke faruwa masu tsanani matsananta abubuwa amma bisa gaskiya kenan yanzu in wannan zaluntar sa akai ya jefa shi cikin matsi da bala'i da tsanani zai yana taimaka masa amma wannan shine azzalimin kuma a gatin yin zaluncin nasa ya samu kansa cikin tsanani zai taimaka masa a shi yasa yace ala nawaibil haqq kenan baya taimakawa ala nawaibil batil yana taimakawa ne ala nawaibil haqq nawaib jam'i ne na na'iba shine tsanani da wahala da gwagwarmaya to duk wanda ya samu kansa cikin tsanani da wahala idan akan gaskiyar sa yake sayyidina Abubakar yana agaza masa shine ma'anar wa tu'inu ala nawaibil haqq wannan dabi'a ce da sayyidina Abubakar ya shahara da ita a cikin mushrikan Makka to waɗannan dabi'u guda biyar da ibnu daginna ya lissafo su sayyidina Abubakar ya siffanta da su to shi yasa ibnu daginna yake ga wanda ya siffanta da waɗannan siffofi guda biyar ya kamata ya zamanto yana da riga ta musamman da za ta ba shi kariya daga duk wani abu da za a iya yi wa saura in za a tsangwami wannan a tsangwami wancan to shi wannan rigar da yake cikinta sai ta zamanto ta ba shi kariya daga tsangwamar da shi za a masa kuma duk abin da ya aikata sai a daga masa kafa ka kenan aikata ayyukan alheri a yadda su Laraba suke kallo dalili ne da zai sa a daga mutum kafa to kaga wannan tunani ne mai kyau idan mutum ya zama mai aikata ayyukan alkhairi cikin al'umma to wannan zai sa a wasu fagage ko da yayi abin da za a yi tun sai a daga masa kafa me yasa saboda yana da wasu alkhairai yana da wasu alkhairai a baya wannan kuma sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lokacin da Hatib dan Abi Banta'a ya rubuta wasika ya tura wa mutan Makka, Allah ya aiko mala'ika Jibrilu, aka bankade annabi ya tura ɗan aika suka je aka zo da wasikar, aka karanta gashi daga Hatib zuwa ga Quraysh Makka. Annabi ya ce, Hatib, me ya ɗebe ka kai haka? Gabanin ya bada amsa, Sayyidina Umar ya ce, wannan munafiki ne ya Rasulullah, bari in filla kansa. Ya zaro takobinsa. Annabi ya ce, kar ka filla kansa, ya je yakin Badar. Yanzu kenan ya ci alfarmar yakin Badar da ya je an ɗaga masa kafa. Kenan wannan zai nuna mana, idan mutum ya zamanto yana da wasu abubuwa da ya yi wa al'umma na hidima da ɗawainiya, to idan wani abu ya faru da shi akan kau da kai. A yayin da in wani ya faru da shi kuma sai za a iya ta a kansa, amma shi sai ya ta alfarma wannan. Mu kuma yanzu a akasin haka ake tafiya. Yanzu malami da yake amfanar da mutane a gari, idan ya yi abu ƙas, duk gari sai ya ɗauka ana tsine masa ana la'antarsa. Wani kuma zai yi ninkin ba ninkin wannan ko gezo. Kaga ya saba sunnan Ubangiji. Gashi Larabawa waɗannan ba ma imani suka yi da Allah ba, amma suna kallon cewar idan mutum akwai siffa da ya siffanta da ita kyakkyawa, to duk abin da ya yi za a iya ɗaga masa ƙafa. A kau da kai, me yasa? Saboda yana da alkhairi guri kaza da guri kaza da guri kaza, saboda haka kazan nan da ya yi mu kau da kai, mu ɗaga masa ƙafa, kar mu waiwaice shi. Wannan ɗabi'a ce da mushrikan nan suke tafiya a kanta. To sai yake ga Sayyidina Abubakar waɗannan bayanai, cewa waɗannan siffofi guda biyar kai ka siffanta da su, sai ya ce, fa ana laka darun, ya ce, to abin da nake so da kai, ni yanzu zan zamanto mai baka kwaba, ni zan zamanto mai amintar da kai daga duk abin da kake tsoro, daga duk abin da yake ci maka tuwo a ƙwarya, daga mushrikan Makka. Ni yanzu na zama mai baka kariya, mai baka tsaro, mai baka kwaba, dangane da abin da ya sa ka za ka fita daga garin Makka. Ya ce, farje koma garin Makka abinka, wa abudu rabbaka bi baladika, ka je ka ci gaba da bautan Ubangijinka a garinka. Insha Allah, ni yanzu zan baka kariya, zan baka tsaro daga duk wani abu da kake tunani zai zama maka ƙalubale a ibadarka, kuma zan amintar da kai daga abin da kake tsoro. To wannan ɓangare ɗan uwa da muka karanta gabanin mu je gaba, babban abin da za mu ɗauka ƙarƙashinsa, za mu fahimci falalar Sayyidina Abubakar. Saboda wanda ya siffanta da waɗannan siffofi guda biyar, wanda duka Allah yana son su, siffa ta farko ka ba ma wanda ba shi da shi, Allah yana son wannan, subhanahu wa ta'ala. Aw it'amun fi yawmin dhi masghaba, yatiman za maqraba, aw miskinan za matraba. Kaga Allah yana son wannan, wanda ba shi da shi ka ba shi, Allah yana so. Abinda mutane suke da buƙatuwa zuwa gare shi babu shi cikin su, ka kawo ka wadata su da shi. Mutane suna son shinkafa, babu shinkafa cikin azare, je ka yo oda shinkafa ka zo ka karyar da kuɗin ta ka sayar a cikin azare. Mutane suna son manja, manja ya yanke cikin azare, je ka zo da shi ka karyar da kuɗinsa ka siyar cikin azare, ka zo wa mutane da abin da suke da buƙatuwa zuwa gare shi wanda babu shi a cikinsu. Siffa ce da Sayyidina Abubakar ya siffanta da ita, wacce Allah yana so bawansa ya siffanta da wannan siffa din. Siffarsa ta biyu, mutum ne mai sadar da zumunta. Siffarsa ta uku, mutum ne mai ɗaukar nauyin waɗanda suka gaza na ƙasassu ƙasassu. Siffarsa ta huɗu, mutum ne mai tarbar baƙo, ya yi wa baƙo goma ta arziki. Sai siffarsa ta biyar, mutum ne mai taimaka ma wanda ya shiga matsi amma a yanayi wanda yake na gaskiya. To kaga wannan ya nuna mana falalar Sayyidina Abubakar, saboda siffanta da ya da waɗannan siffofi guda biyar. Abu na biyu da wannan gabar za ta karantar da mu, ko take karantar da mu, a cikin al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba wanda ya kai Sayyidina Abubakar kamanceceniya da manzon Allah ta fiskar halayya da ɗabi'u. Me yasa manzon Allah irin waɗannan lafuzzan da aka gaya wa Sayyidina Abubakar, waye ya gaya masa? Maƙwabcinsa. Maƙwabcin Sayyidina Abubakar ne Ibnu Daginna, shi ya gaya wa Abubakar, ya yi wa Abubakar wa shaida wajen siffanta da waɗannan siffofi guda biyar. To gabanin aiwa Sayyidina Abubakar wannan shaidan an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in za a tuno a baya mun karanta annabi yana zuwa kogon Hira yayi ibada a wasu darari waɗanda suke kididdigaggu to tara na mala'ika Jibrilu yazo masa yace masa iqra annabi yace ma ana bi qari ya matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya jikkata ya sake shi sake ce masa iqra yi karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma ana bi qari ni ba mai karatu bane ban iya ba mala'ika Jibrilu ya matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karo na biyu ya jikkata ya wahala ya sake shi sake ce masa iqra yi karatu karo na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma ana bi qari saboda baya ƙarya ni ba mai karatu bane ya matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sake shi sai aka saukar da ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq to manzo Allah sai firgita ya dawo gida gurin matarsa Khadija yake ce mata zammiluni faqad khashitu ala nafsi kullullube ni yau na ji wa kaina tsoron abin da na gani a kogo na yanda mala'ika Jibrilu ya dinga matse shi sallallahu alaihi wasallama to shine sai ta lullube shi bayan ya dan samu nutsuwa sai take ce masa kalla karka firgita abin da kake tunani ba haka bane tace wallahi na rantse da Allah la yukhzika Allahu abadan har abada Allah ba zai taba tabar da kai ba sai ta lissafo waɗannan siffofi da aka lissafa sayyidina Abubakar tace innaka latasilur rahima kai fa mutun ne mai sadar da zumunta watuqri dhaifa kai mutun ne mai tarban bako watuksibul ma'duma kai mutun ne mai samo ma wanda bashi da shi abin da bashi da shi ka bashi sa'annan kuma watahmilul kalla kai mutun ne mai daukan nauyin gazazzu kasasu watu'inu ala nawaibil haqq kuma kana taimakawa a gurare wanda ake cikin tsanani kana taimakawa wanda suka shiga tsanani bisa gaskiya a ga waɗannan siffofi Khadija ta siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su saboda zama da tai da shi matarka za ta fi kowa sanin halayyarka to saboda haka Khadija sai aka wayi gari ta fi kowa sanin halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta masa shedan waɗannan halaye guda biyar wanda sayyidina Abubakar ya siffanta da su to shine malamai suke cewa yana nuna maka a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya kai sayyidina Abubakar kamanceceniya da manzon Allah ta fuskar halayya da tabi'u domin manzon Allah an masa shaida na waɗannan halayya guda biyar sayyidina Abubakar shi ma an masa shaida kuma abin da zai tabbatar maka wanda suka yi shaidan daban-daban kuma ba a guri guda ba tunda yake tabbatar maka cewa annabi ya siffanta da waɗannan siffofi kamar yadda Abubakar shi ma siffanta da su tunda shi annabi a cikin garin Makka ne a gidansa wacce kuma ta masa shaidar matarsa saboda me lazumtarta gare shi shi kuma sayyidina Abubakar ba ma a cikin Makka aka masa ba kuma ba ma a wannan lokacin ba lokacin ma ya dan ja bayan fara yi annabi wahayi da shekara biyar shi kuma annabi sanda aka fara masa wahayi Khadija ta masa wannan shaidar kaga lokacin ya bambanta ratan shekaru biyar kuma da aka zo duka shaida iri daya guri ya bambanta lokaci ya bambanta sannan kuma mutanen da suka yi shaidan sun bambanta kaga shi annabi a cikin Makka aka masa wannan shaida alhali shi kuma sayyidina Abubakar a ina aka masa Barkul Ghimad wanda tsakaninsa da garin Makka kusan kilomita 170 da wani abu sannan annabi farkon sanda aka fara masa wahayi ne aka masa wannan shaidar shi kuma sayyidina Abubakar bayan fara yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi da shekaru biyar kaga lokacin ya bambanta sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallama matarsa ce ta masa wannan shaidar Khadija a cikin gidanta da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yanda mata take lazumtar mijinta sama da kowa shi kuma sayyidina Abubakar makwabcinsa ne ya masa a wani gari ko wani guri da ake kiransa Barkul Ghimad to wannan yake nuna mana kamanceceniyar ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi. Abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan gabar, za mu fahimci kyawawan ɗabi'u da larabawan garin Makka, mushrikai suke tafiya a kai tun gabanin zuwan musulunci. Wane irin kyawawan ɗabi'u? Wannan siffofi da ya ambata mushrikan Makka suna jinjina ma wanda ya siffanta da su. Kaga wannan kyakkyawan ɗabi'a ne da suke tafiya a kai. Wanda in mushrikai za su tafi kan wannan ɗabi'a musulmi shi ya fi cancanta. Saboda musulunci shi ya zo da waɗannan abubuwa yana nan cikin alƙawarin Ƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in mushriki wanda zai sujjada wa gunki zai zama ya siffanta da waɗannan ɗabi'u kuma yana jinjina ma wanda ya siffanta da waɗannan ɗabi'u, to musulmi shi ya fi cancanta a ce ya jinjina ma duk wani wanda ya siffanta da waɗannan ɗabi'u. Ya samu kowace irin kariya daga gurin musulmi sama da mushriki. Sannan kuma zai ƙara fito mana da yadda mushrikan Makka suke kula da makwabtaka. Shi wannan Ibnu Daginna makwabci ne na Sayyidina Abu Bakar, amma saboda yanda ya jinjina kyawawan ɗabi'un Sayyidina Abu Bakar yake ga bai kamata a ce makwabcin sannan an fidda shi daga garin Makka ba. Kuma ka san addinin Musulunci ya nuna mana muhimmancin makwabci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mala'ika Jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya akan makwabci har sai da nayi tsammanin cewa makwabci zai gaji makwabcinsa. To mushrikan Makka gashi dai ba imani suka yi da Allah ba, amma suna kula da haƙƙi na makwabtaka. Abu na ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan gaba da muka karanta, gaba tana karantar da mu cewa shari'ar Musulunci ta kwaɗaitar wajen yin hijira daga garin kafirai zuwa garin musulmi. Idan har za ka samu tsangwama a garin da kake zaune wanda ba na musulmai ba wajen yin ibadarka, to an kwaɗaitar da kai ka bar wannan gari ka tafi garin da za ka samu ka yi ibada a saki. Wannan shi ne dalilin da ya sa Sayyidina Abu Bakar, Allah ya yarda da shi, ya yi tunanin ya bar garin Makka ya tafi can nesa, ba ma yanki na Larabawa ba, don ya samu sake wajen yin ibadarsa. Ina ga saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Gabar da za mu ɗora a kanta, idan Allah maɗaukakin sarki ya ara mana numfashi zuwa mako mai zuwa, za mu ga abin da ya biyo baya na wannan shaida da makwabcin Sayyidina Abu Bakar ya masa, da buƙatuwarsa ga Sayyidina Abu Bakar akan ya koma garin Makka ya je ya ci gaba da ibadarsa. To bayan wannan shawarwari da shi wannan makwabci na Sayyidina Abu Bakar ya bijiro da su, cewa Abu Bakar zai koma ƙarƙashin kulawarsa da kariyarsa, to menene ya biyo baya? Wannan in Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana mako mai zuwa za mu ɗora daga wannan gaba ɗin. Abubuwan da muka faɗa na da dai Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.